Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ma sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata 2 ga watan 8 na shekarar 2016 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai
to Maryam wata hukumar bincike a Najeriya ta ce tana so a gano sojan da suka kashe ƴan Shia a Zaria a yi musu shari'a dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republicans Donald Trump a na Amurka yana ne yana ta kokarin tsamukansa daga wani rikici da ya fada da ya shafi musulmi sannan a jihar Texas tana Amurka an kafa doka ko kuma an ba da umarni cewa kowa zai iya daukar bindigarsa har da dalibai su je cikin ajujuwan su da ita
to Allah ya kyauta A shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta maida cibiyoyin horas da yaƙi da ta'addanci zuwa arewa maso gabashin ƙasar za ku ji dalilin yin hakan bayan haka za mu kawo muku rahoto akan matakin inganta tsaro da gwamnatin Najeriya ke shirin ɗauka a tashashin wato saukar jiragen sama na ƙasar muna kuma ɗauke da rahoto wato da ke nuna rashin jin daɗin wasu malaman makaranta na kwantaragi a jamhuriyar Niger game da matakin mayar da su ƙarƙashin ƙananan hukumomi da gwamnatin ƙasar take shirin yi bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo amma yanzu dai sai a gyara zama a ji labaran duniya
Jama'a barkanku da wannan lokaci. Wata hukumar bincike a Najeriya ta ce ta gano cewa lalle sojojin Najeriya din sun hallaka ƴan Shia 348 saboda haka tana son a gurfanar da masu hannu a cikin kisan a gaban shari'a a hukunta su. Hukumar binciken ta faɗa a cikin rahotonta da aka wallafa shi jiya Litinin cewa sojojin Najeriya sun kashe waɗannan mutanen ne a cikin su mamun kwanaki 3 da suka kai a kan birnin Zaria wanda ta ce kan haka ne take son a banka da ainihin su sojojin da suka yi kisan ai musu shari'a a cikin watan Disamba shekarar da ta gabata ne da yawan al'amari ya faru a can birnin na Zazzau lokacin da sojojin suka auka wa hedkwatar madugo ɗin Shia ɗin Sheikh Ibrahim Zakzaki kuma akwai wani soja ma ɗaya da shi ma ya rasa ransa kuma shi shehun an ji masa rauni rundunar sojan Najeriya dai ta ba da hujjar kai hana a bisa dalilin cewa ƴan Shia ɗin sun nemi su kashe babban kwamandan sojan na Najeriya ne Wata tawaga ta 'yan majalisar dokokin ƙasar Turkiya da tadira wato tadira kai akan birnin na Washington DC domin matsawa su shugabannin Amurka lamba na cewa su bari a maida wani shehin malami na Turkiya din a can ƙasar tashi ta asali Turkiya din kenan a tuhumce shi da laifin kitsen makircin yunkurin juyin mulkin nan da aka so a kwanakin baya amma wanda ya ci tura ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin Turkiya din Kamil Aydin ya ce suna fatar ganin Amurka kanta ta ɗauki matakai akan shi wannan malamin mai suna Fethullah Gulen ta hanyar sa a kama shi ko kuma dai a haramta mishi gudanar da hidimomin su ne da kullun a nan Amurka to dangane da wannan bukatar na ƴan majalisar ne na ganin cewa amai da Gulen a can Turkiya su ƴan majalisar dokokin din su hudu suka gana da kusoshin ma'aikatan shari'a da kuma na harkokin waje na nan Amurka din to sai dai kuma jami'an diplomasiyya Amurka da dama wanda suka ce kada a faɗi sunayensu suna bayyana shakku akan rawar da Gulen din ya taka ko kuma ce ake zargin su da takawa a cikin wannan al'amari na yunkurin juyin mulki to kuwa ji labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka ne a Washington Prime Minister ƙasar Iraq Haidar Al-Abadi ya ba da umarnin a hana wasu manyan shugabannin majalisun dokokin ƙasar tashi tafe-tafe ko a cikin ƙasar ma saboda zargin cewa su maciya hanci da karɓar rashawa ne Ofishin Prime Minister ne ya ce wannan matakin na wucin gadi ne da za a ci gaba da aiki da shi har zuwa lokacin da aka kammala gudanar da bincike akan su ƴan majalisa din An dai dauki wannan matakin ne a sanadin kukan da ministan tsaron ƙasar Iraki din Khalid Al-Ubaidi ya shigar jiya Litinin inda yake cewa kakakin majalisar dokokin wannan ƙasar tasu Salim Al-Jaburi da wasu ƴan majalisa din sun nemi su yi mishi yankan baya saboda ya ke ba su wasu manyan kwangiloli wanda suka nema na gwamnati dama ministan tsaron ya je gaban majalisa ne inda ya karba tambayoyinta akan zargin mundahana da aka ce tana gudana a cikin ma'aikatar tashi. To akan haka ne shi ko prime minister Iraki din ya bada umarnin aje a binciki wannan zargin wanda aka yi wa jama'an gabaki ɗayan su. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republicans na Amurka Donald Trump yana ne yana ta kokarin ya tsamu kansa daga sabon rikicin da ya fada a ciki bayan da ya soki lamiri iyayen wani sojojin wato sojan Amurka da aka kashe a yakin Iraki, inda yanzu hatta kungiyoyin tsofaffin sojan Amurka din suke fitowa fili suna bayyana jin haushinsu da jin abin da ke fitowa daga bakin shi Donald Trump din. Wani babban kusurar majalisar dattawan Amurka wanda shi kansa tsohon soja ne da aka mata ba kama shi aka matsari a matsayin fursunan yaƙi lokacin yaƙin Vietnam, wato Senator John McCain ya ce Sam bai yarda da kalaman da Donald Trump ya yi ba na cewa a hana musulmi kamar su Captain Humayun Khan shigowa Amurka ba. Shi kansa McCain ɗin dai bai tsira daga bakin Trump ɗin ba, wanda a can baya ya taɓa sukar lamirin McCain wanda an taɓa kama shi a lokacin wancan yaƙin na Vietnam, inda shi Trump yake cewa shi ya fi son sojan da ba taɓa kama su a yaƙi ba. To duk wannan cece-kucen na yanzu ya biyo ne bayan da iyayen shi Captain Khan ɗin wato mahaifinsa Khizir da kuma mahaifiyarsa Ghazala suka bayyana a wajen babban taron tsaye da 'yar takara ta jam'iyyar Democrat ta shugaban ƙasa wato Hillary Clinton, inda shi Mr. Khan ɗin ya bayyana jin takaici da abin da ya kira renin da Trump yake yi wa musulmi. A ƙarshe hukumomin jihar Texas da ke na Amurka sun ce daga yanzu za su rinƙa barin mutane da ke da lasisin mallakar makamai kamar bindigogi, ciki har da yara ɗalibai, da cewa za su iya ɗaukar bindigogin nasu har zuwa ajujuwansu na karatu. Masu goyon bayan wannan sabon tsarin da ya soma aiki daga jiya Litinin sun ce zai taimaka wajen hana yawan hare-haren da akan kai akan makarantu, yanda masu adawa da shirin ke cewa ba abin da zai haifar sai da jefa 'yan makaranta a cikin hatsari. Galibin 'yan majalisar dokokin jihar ta Texas da kuma shi kansa gwamnan wannan jihar ɗin Greg Abbott duk sun goyi bayan wannan sabon shirin da ya sa yanzu jihar tasu ta Texas ta shiga cikin rukunin jihohi ƙalilan na Amurka da ke da irin wannan doka da ke bai mutane dama su rinƙa yawo da bindigoginsu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Rundunar sojan Najeriya ta ɗauke wasu cibiyoyin soji biyu daga tsakiyar Najeriya zuwa shiya arewa maso gabashin ƙasar, inda a da 'yan Boko Haram suka yi fa ƙarfi kuma suka yi ɓanna. To ko menene dalilin yin haka? Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Rundunar sojan Najeriya ta ɗauke makarantar horar da yaƙi da ta'addanci da ke Kwantagoro a jihar Neja zuwa Buniyadi a jihar Yobe, sai kuma makarantar injiniyoyin soja da aka ɗauke daga makurdi a jihar Benue zuwa Biyu a jihar Borno. Na tambayi daraktan watsa labarai na hedkwatar sojojin Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ko menene hikimar hakan?
Na farko yana cikin inda ake yaƙi da ta'addanci, don haka aka wannan makaranta zuwa garin Buniyadi ba don ko Buniyadi nan sanan ne 'yan ta'adda na Boko Haram suke fitowa daga Sambisa su tafi wasu ɓangare. Sannan kuma ya hana su 'yan ta'addan samun damar da za su kulla wasu wurare daban-daban. Kamar yadda ake gudanar da horarwa a wurin, duk wanda aka kai na ɗaya wannan wurin ya tabbatar cewa da gaske ake ba wasa ake ba. Na biyu, wato akwai wani abin da ake kira a Turanci acclimatization, wanda za su saki jiki su gane yanayin inda za su yi aiki saboda yanayin ƙasa da kuma muhallin da ke duniya. Sannan kuma akwai makaranta ta kunna kimiyya, wato Nigerian Army School of Military Engineering, wanda aka tashe ta daga garin Makurdi ya zuwa garin Biyu. Ka san kwanakin ba an sami saɓani tsakanin al'umma na garin Makurdi, musamman ma daga North Bank da waɗannan ɗalibai da ke wannan makaranta, wanda har ya ja asarar dukiya da yawa. To sai aka ga cewa lallai makarantun sun yawa a wuri ɗaya. To ka gani dukkan waɗannan bulishin da aka dauka tayi amfani kuma su kansu daliban akwai abubuwan da za su fahimta a wajen.
Masana tsaro irin su Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa suna marabala le da wannan mataki.
Dole ne dakarunmu su tsaya su duba su ga cewa yaya ne ne za a yi a ƙara ƙarfi saboda a samu a kurmushe waɗannan sauran mutane. Saboda haka wannan abu shi wato Burate yake so ya yi abu ne mai kyau kwarai da gaske, kama abu ne wanda yake kake da shi kuma ka zo ka ƙara masa inganci a cikin waɗannan abubuwa da ake yi. Kuma wannan yanki wuri ne yadda yake ɗan Boko Haram sun yi tatutu a wannan wurin, amma yanzu saboda abubuwan da ake yi an ƙarya musu ƙarfi to kuma ana so a ƙarin murtuke su.
Manjo General Yakubu Usman mai ritaya na cewar
akwai abin da ake dubawa tuna. Na farko shine akwai filin da za su iya training irin environment ka to kaman in duwatsu suke so, in hamada suke so, in ruwa suke so, in menene suke so, akwai shi a nan wurin inda aka kai su din nan zai iya bada sanadin a horar da daliban da za a kai wajen. Abin da ake dubawa kenan. To idan su hukumar soja sun duba sun ga akwai wuraren da ya kamata sami horo a wasu ba laifi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kama sa adawa sai bari zo so jawa cikin dawa filin daga. Kama sa adawa sai bari zo so jawa cikin dawa filin
daga. A gaida Hassan Maina Kaina. Gwamnatin Najeriya na shirin ɗaukan matakan inganta lamuran tsaro a tashoshin sauka da tashin jiragen sama na ƙasar. Wannan ya sa ministan hukumar jiragen sama Hadi Sirika da na cikin gida Abdulrahman Dambazau tattaunawa akan yadda za a horas da jami'an tsaron tashoshin jiragen. Ga rahoto daga Nasiru Adamu El-Hikaya.
Shin ko dai akwai wata barazana ce da suka hango? Ga amsar da Hadi Sirika ya bayar.
To na farko a hange dama tilas ne don baka so a yi maka bazata ko tashina kamaka. Sannan kuma akwai hukumar kafaffa dama wacce take da haƙƙin tsaron tashoshin jiragen sama, sai dai ta da rauni ƙwarar gaske domin bata da hurumi na ɗaukar makamai wanda za su iya yaƙi da waɗanda za su kawo barazana da tsaro a tashoshin jiraginmu. Kaga kuma ba za mu ce kawai wane taho zo amshi bindiga ka je ka kama aiki ba. Na farko sai an san shi wannan nan wane ne shi, menene asalin shi, menene natsuwar shi tukuna da hankalin shi da kuma iya rukon wannan babban nauyi na rike makami.
Ministan cikin gida Lieutenant General Abdulrahman Dambazau mai ritaya ya ce horon ba zai hada da tura jami'an soja ba.
Za mu taimaka wajen horar da jami'an tsaro wanda suke aiki a nan a airport. To tunda muna da ma'aikatan, muna da 'yan sanda kuma muna da 'yan civil defense, dukkansu kuma sun san wannan aiki, kuma aiki ne da ya shafi farar hula. Shi sa ba a ce ko sojoji ne za su ba su wannan horo ba. Saboda haka a shirye muke mu taimaka mu tabbatar cewar mun haɗa wannan aiki tare da su, a tabbatar cewar an yi abin da ya kamata. In ka san tarihin abubuwan da ke faruwa musamman abin da ya faru kwanan nan a Taki, tunda abin da ya faru na wajen na Amerika din na zuwa wanda ya faru a Taki. To saboda haka mu ma ya kamata Bahaushe ya ce in je mun dan wanka ya kama wuta ka shafa wa naka ruwa. To ba za mu jira ba sai wani abu ya faru. Dole mu dau matakai wanda cewar irin wayannan abubuwan da ke faruwa ba su faru ba.
A bara dai jami'an sun damƙe wani da aka yi zargin ɗan ta'addan ya babban filin jirgin sama na Abuja da aka bada labarin yana shirin kai harin ta'addanci ne. Tsagiran Niger Delta ma sun yi barazanar kai hare-hare kan cibiyoyin gwamnati a nan Abuja. Gabanin yanzu da gwamnati ke zantawa da su don samun maslaha, wasu dai na dawa da bin hanyar lalama.
Sunana Jibrin Zakar Gidan Dalla daga ƙaramar hukumar Oyo a Jigawa State.
A zubar ta a fefe gwamnatin Janar Buhari ta tabbatar da cewa yanzu ba za mu ƙara ɗaukar irin wannan haƙurin da za mu kwanta kawai kullum mutum ya rinka nuna mana dan yatsa yana kallon mu mu bayi ne bayan mu ne muka rene shi. Kudin da yake takama ana tonowa daga bangaren su daga jikin mu shi a lokacin nan kwarkwata ne, parasite ne a jikin mu ya sha jini ya tashi.
An ruwaito ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya ce ba kawar da daukar matakin soja ba matukar tsagera suka bijire wa tattaunawa. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda kungiyar malaman makaranta 'yan kwantaragi ta buƙaci ministan makarantun firamare ya yi murabus daga mukaminsa saboda zargensa da rashin iya aiki biyo bayan wani ƙudurin dokar da ta mayar da malaman ƙarƙashin kulawar ƙananan hukumomin ƙasar. Ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani.
A yayin wata sanarwar da suka fitar ne malaman makaranta ƴan kwantaragi magoya bayan kungiyar SINASEB suka bayyana kin amincewa da matakin hukumomin ilimin boko na mayar da al'amuran malaman kwantaragi daga hannun gwamnati zuwa hannun da'irori wato komin-komin. Kama daga cancantar samun aiki zuwa saka hannu akan kwantaragi da biyan albashi. Malamin Kaila Halidu shine babban sakataren kungiyar SINASEB ta ƴan kwantaragi.
Komin nune yau sun kasa biyan albashin ma'aikakin su balantana ake a dauki ƴan kwantaragi da kun san su 62 da suke nan a hadin Niger. Yo wane komin ne yau yake iya biya ƴan kwantaragi bai yayiwa. In an ce gwamnati zai ba su kuɗi, gwamnati da ko yau funksionamen da ya kamata ya biya ya ba komin din nan bai nan gaba da shi. Gwamnati da yau muna da wata 2 wani waje wata 4 ma da ƴan kwantaragi bus nan ga samu albashin su. To yaya ne in an ce wannan an maida shi a komin? Mun ce wannan abu ne da ba za mu yarda da shi ba. Sun taka doka tunda baya daukan arete a mai luwa statute general na function public a maida shi gehe. Ba za mu yarda ba kuma yau a ce wai an hudda mu ƴan kwantaragi an maida su cikin komin tunda wannan bai ma kama hankali don shi ne mun kwaɗi cewa ya kamata shugaban ƙasa a gaugauce wannan minista ɗin nan tunda mun san da cewa takarda bai san shi ba, bai san aikin shi ba, a hudda shi.
Sai dai ofishin ministan makarantun firamare ya bayyana cewa akwai rashin fahimtar wannan sabon mataki, saboda haka batun shidar minista daga mukaminsa bai taso ba. In ji Malam Ashana Hima, daraktan kula da ci gaban ma'aikata a ofishin ministan makarantun firamare.
Lalle ka an dauki wannan kuduri ba daga hannun gwamnati su koma hannun abin meri ba, dangance da dokoki wanda an ka dauka na decentralization da luwa da decree da komi da komi. An ce abin da shahi firamare komin su za su yi sawa da ido. Abin da ake cewa da horar shi transfer da kwaɗi resource, wannan tahiyar ita ce cewa da mai an kai budget din abin da shahi kuɗi daga nan minister ta wajen haya komin ne za a tura kuɗin su zo saboda a ba malaman makaranta su. Ba gwamnati ya jaye a ba meri ba ce za ta biɗo kuɗi ta biya kamar wanda mutane suke hudu cikin media, ba wannan ba ne.
Malaman kwantaragi na ƙungiyar SINASEB sun zargi wannan ma'aikata taku da rashin aiki har ma sun nuna buƙatar minista ya shida daga mukaminsa.
Ito bon kasan kungiya ita ba a hana mutum shi faɗi ra'ayi shi bisa da komi da komi. Ai ba ka ce mutum bai aiki sai ka zo hujja. Minista ko wasu ma'aikata suke an naɗa su da matsayin ba sanjika aka tambaya ka an naɗa su ba, kenan ba an tambayi sanjika ba in za a hujja su ko ta ce a tayi su ko ba sai sun sha ci haka na wannan mu gani muke almara ce abu ne wanda bai tada mu da hankali.
Kungiyar ta SINASEB ta bayyana cewa magoya bayanta za su ci gaba da kalubalantar wannan mataki har sai gwamnatin ta Niger ta mayar da su a ƙarƙashin kulawarta. Zaman doya da manja tsakanin hukumomin ilimin boko da malaman kwantaragi ya ƙarfafa ne tun bayan da aka fara samun jinkirin biyan albashin malamai, lamarin da ya sa yanzu haka wasu ƴan kwantaragi bin gwamnati bashin albashi daga watanni 2 zuwa 3 akasari a karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama. Mu tabbata kowan zan ba shi da ilimi ba mu dai ga tari ba tai ba da shi da jaki.
Ni na raba kayan ba zan ta rashin bindin nan ba.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A nan agogonmu na cewa ƙarfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen Talata, assalamu alaikum, barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. To yau hilin naku yana kasar Jamhuriyar Niger tare da wani matashi mai basira, Malam Abdu Mamman Kani, masanin kimiyyar na'urar kwamfuta, dan asalin Zandar wanda Allah ya ba mu ikon kirkirar fasahar ban ruwa da wayar salula daga nisa. Sosai kuwa kun ji ni da kyau haka nace, fasahar ban ruwa da wayar salula daga nisa. A tattaunawa da nayi da shi na fara ne da tambaya shi ko me ya zaburar da shi har yayi tunanin kirkirar irin wannan fasaha don taimaka ma manoma.
Da fara dai na hoto daga shashi inda noma ne babban aikin su. A takaice dai ni dan manomi dan karkara ne. A bisa kan ina cikin wannan ra'ayi na ga wahaloli da yawa da wanda suke aiki garake da gona, wahalolin da suke sha. Ɗaya daga cikin wahala shine ban ruwa. Ban ruwa yana ba su aiki saboda suna dokan fiye da awa 6 ko 8 suna yin ban ruwa kadai. shi kuma a harkar garka da gona ba ruwa ba shi kaɗai bane aiki, akwai zuwa saide-saide, akwai tono, akwai binne, akwai duka sauran ayyuka, amma ban ruwa ya cinye musu duka, don bai ba su damar su samu unwanin abin da suke yi. Kuma a yadda suke yin shi ba su iya nome ko su ba da ruwan eka bisa kan eka ekoki wanda zai ba su damar su yi arziki da nomansu, don inda ƙarfin hannunsu ne suke ba su iya yin wani babban eka. Banda wannan kuma sai muka ga da wannan dabara duka ta da da ake ban ruwa, ana bannata ruwa kwarai. Shi kuma ruwa a wannan zamani a Afirka ya zama kamar zinariya ne, yana neman ya kare mu ya mu karamci. To duka wannan abubuwan yasa muka ci tusu wannan dami ba za a samu musu ba ta husa'a. Musamman a wannan lokaci da muke ciki wanda na'urar hannu ta shiga hannun kowa. Kuma zahira na gashi na Afirka a Niger farcak ga rana nan har tana neman ta tamu yawa in ana so a ce haka. Ne muka ci to dami ba mu samu ba, mu haɗa wannan husa'o'i na zamani kamar salula da wannan albarka ta yanayi kamar rana da ruwa na ƙasa da hili da Niger take da, don a ba da dama a rinka sauƙaƙe ban ruwa don mutane su samu su shige su yi wani aiki daban na bisa kan harkar gona, kuma su samu su bunƙasa hilinsu, su bunƙasa albarkar gonarsu da garkansu.
A wata shekara ka ƙirƙiro wannan fasaha ta ban ruwa daga nesa da wayar salula?
To wannan fasaha dai ta taso tun 2011. Kamun wannan lokacin nan ma ni ina ta bincike, ina ta duba ya za a yi a yi ta, ya za ta yi ta ƙarfafa. Sai a 2011 inda aka yi wani taro babba na manyan kamfanoni wanda suke taruwa a Afirka ta Kudu a Cape Town, wanda suke ake gasar a gwada hazaka bisa kan husa'o'i na zamani da bisa kan ayyukan karkara. To a wannan ne na kai wannan husa'a, na ce in jaraba in gani wai wannan ta yi unwani. Masara suka ce a nan da nan da suka gane ta suka ɗauke ta suka ba ta lambar girma, suka ba ta lambar hwari, aka ce wannan ta yi unwani da yawa in aka ƙarfafa ta aka yi da sata.
Malam Abdu, ko kaka manoman ƙasar Jamhuriyar Nijar suka amshi wannan fasaha da ka ƙirƙiro? Ina so kuma in ji ma yaya gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Nijar ta karɓi wannan fasaha, amma da farko su manoma suka karɓi wannan fasaha da ka ƙirƙiro?
To madalla, alhamdulillahi manoman Nijar da suka samu wannan fasaha sun ga fasaha wadda za ta sa su su ci gaba kwarai, sun ga fasaha wadda za ta gyara rayuwarsu, sun ga fasaha wadda za ta bunƙasa musu albarkacin gonarsu da garkarsu, kuma sun karɓe ta da hannu biyu, suna duk inda Allah ya ba su damar su sata, in suka sata suna godiya, sun dace da abin da aka yi. Babban matsalar ta kuɗin ta, saboda abin da kuka sani ne na zamani, komai na zamani daga fari yana da tsada. Sai ana amfani da kayan zahir rana, sai an zuba kuɗi mararan a zo a kafa wannan abin. Wannan ne kaɗai yake rage musu himma, amma duk da wannan in kun ga yadda suka kawo suka rubuta sunan tili-tili, don in an samu wata dabara wadda za a ba su tallahi ko a ingiza musu su same ta, suna nan zamna suna jira. Amma da yawa sun ɗauke ta, kuma ƙungiyoyi na ba da tallafi na taimaka suna nan suna kama don a ba su don a taimaka ma talakawan da ba su isa yanta su sai. Amma duk wanda muka kafa muka aza mishi wannan yana jin daɗi, yana ƙara amfanin gonar shi.
Ta ɓangaren hukumomin ƙasar Jamhuriyar Nijar, gwamnatin Nijar yaya ta karɓi wannan namijin ƙoƙari da kai?
To wallahi sai dai mu ce alhamdulillahi. Amma gwamnatin Nijar ya kama an karɓe mu gurin mai girma Prime Minister ya mu godiya. Amma muna buƙatar yayi haka nan abinda aka yi, tunda har yanzu dai gwamnatin Nijar bai kama ta ba kamar yadda ƙasashen waje suka kama. Musamman ma in kun lura kun kunce kun karanta, sarkin Morocco da hannun shi da hannun muka zo muka zauna ya ba mu lambar girma, ya ce wannan ɗaya ne a cikin duniya hazaka, wannan ɗaya ce a cikin duniya, ya ba ta lambar girma a faɗin duniya, duka suka karɓe ta. Shi ne wanda aka ba mu Grand Prix Mondial Hassan II barawar haka a Corée du Sud.
Masu saurare, iyakacin shirin namu kenan a yau. Idan Allah ya kai mu rana ya taya Malam Abdu Mamman Kane zai ci gaba da bayani. Yanzu a madadin shi da mai hada mana sauti June Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.
A gaida Halima Jumrau. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko daga Adam A. Adam Gashuwa ya ce gaskiya mu dai talakawan jihar Yobe mun turo mota kawai ta taho tana bulle mu da kura. Shakka babu gwamnatin Alhaji Ibrahim Gaidam ta yi mana alƙawura da dama mu matasan jihar Yobe. Daga ƙarshe bayan ta ci moriyar ganga kawai sai ta zo tana ci mana dunduniya. Don haka ya kamata ya sani Allah zai saka mana domin Allah ba azzalumin bawansa bane. Sako na gaba daga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna kira ga shugabannin Afirka cewa su hada kansu domin samawa al'ummominsu hanyoyin samun saukin rayuwa da ci gaba mai dorewa. Su daina cewa komai sai kasashen Turawa sun yi musu domin mai daki shi ya san inda yake masa yoyo. Wannan sako na cewa tabbas mun yi farin ciki da kama dan Najeriyan nan dake damfara al'umma da fatar za a hukunta shi daidai da laifinsa domin ya zama izina ga yan baya masu irin halinsa. Daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Zargin yuwan tafka bagudi a zaben Amurka dake tafe da dan takarar shugabancin kasar na jam'iyyar Republican Donald Trump yayi wani abun dariya ne domin ga alamu dan takarar ya karaya ne tun kafin a gudanar da zaben. Da fatan Allah ya baiwa uwar gida Hillary Clinton nasara. Daga Mahmud Salu Kaura na Moda jihar Zamfara. Sako na gaba na cewa mu dai matan kasashen Afirka muna goyon bayan yiwa mata aure da wuri domin kada su lalace. Daga Ummi matan mai kayar miya Oji Kwatas Gombe. Sako na ƙarshe na cewa kamun da hukumar EFCC ta yi ma wani babban dan damfara da aka jima ana farautarsa ya yi daidai. Ina fatan Allah ya ƙara agazawa EFCC akan dakile masu damfaran dukiyar al'umma a Najeriya. Daga Ummi Garba na Kwalo da Usaidan Umar Forever Gashuwa.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici.
To madam wata hukumar bincike a Najeriya ta ce ta gano lalle sojojin Najeriya sun kashe yan shiya su 348 saboda haka tana son a nemo inda suka yi wannan kisa din a gurfanar da su a gaban shari'a hukunta su. Hukumar binciken ce ta faɗa a rahoton da aka wallafa shi jiya cewa sojojin Najeriya din sun kashe wannan mutane ne a lokacin da suka kai samamin kwanaki uku a kan birnin Zazzau. A cikin watan Disamba shekarar da ta gabata dai wannan al'amari ya faru a can zariya ɗin lokacin da sojojin suka auka hedikwatar madugun yan shiya ɗin Sheikh Ibrahim Zakzaki kuma inda aka kashe soja ɗaya kuma shi kansa Sheikh Malamin aka ji mashi rauni. Ita rundunar sojan ta Najeriya dai ta babba da hujjar cewa ta kai wannan hari ne saboda su yan shiya ɗin sun nemi su kashe babban kwamandan sojan ƙasar. Wata tawaga ta 'yan majalisar dokokin ƙasar Turkiya tana nan birnin Washington DC tana ta matsawa shugaban Amurka nan ba sai su bari a mai da wani shehin malami na Turkiya can ƙasar tashi ta asali saboda a tuhumce shi da laifin kitsen makircin yunkurin juyin mulkin nan da ya ci tura da aka so a yi kwanakin baya. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin na Turkiya Kamil Aydin ya ce suna fatan ganin Amurka kanta ta ɗauki matakai a kan shi wannan shehin malamin mai suna Fethullah Gulen ta hanyar sa a kama shi ko kuma a haramta mishi hidimominsa ne da kullum. Ha kuma mun kawo muku rahoton da ke cewa Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi yanzu ya ba da umarnin a hana wa wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar tafiye-tafiye a cikin ƙasa saboda zargin cewa su maciya hanci da karɓar rashawa ne. Ofishin Prime Minister ya ce wannan matakin na wucin gadi ne da za a ci gaba da aiki da shi har zuwa lokacin da aka kammala gudanar da bincike a kan su 'yan majalisar dokoki ɗin. An dai ɗauki matakin ne a sanadin kukan da ministan tsaro na ƙasar wato Khalid Al-Ubaidi ya yi na cewa wasu 'yan majalisa da suka haɗa har da shi kakakin majalisar dokokin sun nemi ya ba su kusan manyan kwangiloli na gwamnati bai bayar ba. To jan haka ya sa Prime Minister Iraki ɗin ya ce a je a bincike su duka.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ya kuke kallon yadda 'yan sanda ke shiga cikin harkokin siyasa. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Sidrak, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.